Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Sule Mummuni Barma ne yake tarban ku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shirin ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma wake-wake da kada-kade. To amma kafin nan, ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kasashe da karsa siyasantar da annobar coronavirus wadda ka iya haddasa ƙarin mace-mace, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar tare da barazanar yanke tallafin da ake bata. Da yake magana kan sukar da aka yi masa a wani taron manema labarai a Geneva, Tedros ya yi kira ga kasashe da suka wuce wa siyasantar da annobar idan har ba a san a ga ci gaba da samun mace-mace. Trump, wanda ke shan suka kan rashin gaggauta daukar matakai wajen shawo kan yaduwar annobar a Amurka, ya aiki da sakon Twitter ranar Talata mai cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi sakaci, sannan ya zargi hukumar da zama yar koren China. Haka kuma ya ce yana duba yiwuwar yanke tallafin miliyoyin dalolin da Amurka take baiwa WHO. A jihar Louisiana ta Amurka, kashi 2/3 ko sulusi 2 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar coronavirus bakaken fatar Amurka ne. Duk da bakaken jihar kashi 1/3 ne kawai ko sulusi 1 na yawan al'ummar jihar. Abinda kuke gani yana faruwa wani abu ne mai matukar ban takeici, a cewar gwamna Jambel Edwards. Yayin da ba a kammala tattara bayanai ba, wannan lamarin ya nuna cewa COVID-19 ta fi addabar bakaken fatar Amurka fiye da Turawa ko farar fatar Amurka. A jihar Mississippi kuma, kusan bakaken fatar Amurka kashi 38 cikin 100 ne, amma kuma bakaken fatar su ne fiye da rabin waɗanda COVID-19 ta kashe. Haka kuma kashi 43 cikin 100 ne yawan waɗanda coronavirus ta kashe a jihar Alabama bakaken fata ne, waɗanda su ne kashi 27 cikin 100 na yawan al'ummar jihar. Shugaban tawagar sojoji injiniyoyi a Amurka na gargadin cewa lokaci yana ƙurewa tawagarsa wajen gina sabbin asibitoci na wucin gari domin faɗaɗa sukunin yaƙi da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. Lieutenant General Tad Somanight ya faɗa wa manema labarai jiya Laraba cewa sojoji suna buƙatar fara gina asibitocin wucin gadi watakila cikin mako guda idan har ana son kammala su kafin lokacin da yawan masu kamuwa da coronavirus zai kai makwara. Ita dai wannan tawagar sojoji injiniyoyi za ta mayar da wasu wurare 17 zuwa asibitoci a faɗin ƙasar, waɗanda za su samar da gadajen marasa lafiya kusan 15,000. Wasu wurare ma fiye da 20 za su biyo baya, kuma za su iya samar da ƙarin gadaje wajen 8,500 idan har aka kammala su. Wani fitaccen mawakin ƙasar Somalia mai suna Muhammad Ismail Hussein, da aka fi sani da suna Hodeidi, ya mutu a daren ranar Talata a birnin London sanadiyar rashin lafiya mai nasaba da COVID-19. Mawakin mai shekaru 92 a duniya ya kasance fitacce ga 'yan Somalia a yankin kuriyar Afirka da kuma faɗin duniya tun shekarar 1950, lokacin da ya fara yin wasanni a yankin baki ɗaya. Ya kasance mawaki kuma marubucin waƙoƙi a cikin tsawon shekaru kusan 60 na wannan harka tashi. Ba zan ma iya takaita gawurtaccen tarihin waƙoƙinsa ba, a cewar wanda ɗan mawakin Somalia mai suna Abdi Dar. Ya ci gaba da cewa, zan iya faɗin cewa ya yi matuƙar tallafawa ɓangaren al'adu na Somalia. An fara sauraron kokin dakarun ƙurdawa galibi da ke arewa maso gabashin Siriya na neman ƙarin tallafi domin shawo kan yiwuwar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yiwuwar sake dawowar ƙungiyar ISIS. Duk da yake wasu kayan tallafin na jinkirin zuwa. Yankin wanda ke zaman gida ga dubban 'yan gudun hijira da ma waɗanda aka raba su da mahallansu, waɗanda yawancin suna cinkushe a wani sansani tun lokacin da aka ci nasara akan kungiyar ISIS wanda ta ayyana kanta a matsayin daula yana cikin tsoro yayin da cutar ke ta yaduwa a duniya cuta da kuma rashin lafiya abubuwa ne da aka saba gani amma kungiyoyin jin kai da jami'ai sun ce annobar coronavirus ta haddasa tsoro matuka har ma suna alakanta wani bore da aka yi a gidan yarin da ke dauki da mayakan ISIS da damuwa game da annobar daga ƙarshe kasuwannin hannun jarin Amurka sun yi sama da kashi 3.4 cikin 100 zuwa yammacin jiya Laraba saboda gwamnatin Trump ta baiwa masu sayan hannun jari kwarin gwiwa ta wajen wani shirin sake farfadowa tattalin arziki da matakin da hukumar babban bankin Amurka ke dauka har ma da matakin da Bernie Sanders ya dauka na kawo ƙarshen yakin neman zaman dan takarar shugaban kasa Sanders ya yi alƙawarin karawa manyan kamfanoni haraji idan har aka zabe shi
yanzu kuma sai rahotanni hukumomin jamhuriyar Niger sun bada sanarwar ceto bakin haure sama da 200 bayan da wani driver ya sauke su a dokar dajin hamadar Sahara iyakar Niger da Libya yan cilanin waɗanda galibin su yan kasashen waje ne na can killace a garin Agadez inda suke samun kulawar musamman daga reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kaurar jama'a wato OEM ko IOM kamar yadda za a ji a rahoton da wakilin muryar Amurka Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana
Oscar Safari shugabana kungiya mai kula da bakin haure na jihar Agadez yayi karin haske inda yake cewa
256 migrants originaires de différentes nationalités de l'Afrique de l'Ouest
bakin haure 256 ne na kasashen Afrika daban-daban yayin da yan tirani guda 21 yan kasar Niger ne da jami'an tsaro suka ceto a cikin Sahara na iyakar Niger da Libya an ajiye su a babban filin kwallon kafa na jihar Agadez kungiyar mu ce za ta dafa ma hukumomi don ba su kulawa a fannin abinci ruwan sha da matsafta kafin daga bisani a danka su ga kungiyar OEM da ci gaba da ba su kulawa kafin kuma a mika su zuwa kasashen su na ainihi
a la fin de 14 jours de quarantaine les migrants retrouveront l'assistance habituelle
sai dai bakin hauren sun koka da halin da suka shiga kamar yadda wani dan kasar Mali Amadu Sisoko yake cewa
inda da December
mai motar da ya dauko mu ya umarce mu da mu sauka sai kawai ya arce ya bar mu a dokar dajin Sahara mako guda muka yi ba abinci ba ruwan sha ga uwar tafiya da muka sha muna sa ran haduwa da wasu
wani dai bure komsa
sai kwatsam muka hadu da wata mota suka ba mu ruwan sha suka karasa da mu wani gari da ake tonan zinare wato Jado nan sojoji suka kai mu Dirku daga nan kuma aka kawo mu Agadez yanzu haka dai muna nan kungiyar OEM tana kula da mu muna kuma san a wuce da mu kasar mu ta ainihi suma dai hukumomi na jihar Agadez ba su yi kasa a gwiwa ba sun dauki dukkan matakai na kariya ganin yadda hankalin al'umma ya tashi Dr. Bukari Mamman shugaban tawaga ta musamman a karamar hukuma ya nemi su kwantar da hankalin su
mutanen nan da suka zo za a kai su wuri inda babu kowa inda yau na hilin balo babu kowa don kana za a sa su nan baki matakai tare da jami'an tsaro inda babu wanda za a shiga sai dai masu aikin likita masu zuwa su ne baki lahiyar su da mu nan magajin gari da gwamnan jihar da kuma OEM insha Allah da an da RSP kuma tare ne muke wannan aiki to shi wannan abu ina so mutane nan talaka su gane ba don wani abu ake yin su saboda kariya saboda wani yanzu wanda ya zo daga wani wuri baka san irin abin da ke gare shi ba amma inda ka sa shi wuri guda ka gani har lokacin da abin da in yana da wani abu za ka gani in ma da bai da wani abu za ka gani to kuma abin nan mun yi shi ga yan kasan balle wani wanda ya fito daga wani wuri kuma ga ba don wani abu ne burama don a kare lafiyar mutane da suke cikin gari
dama labari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
kawo muku shirye-shirye ne na musamman daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC
A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a duba yiwuwar rage cunkoso a gidajen gyaran hali ko kurkuku a matsayin matakin hana yaduwar cutar COVID-19. Attorney General kuma ministan shari'a na kasar Abubakar Malami shine ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda a wata hira ta musamman a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Gwamnatin tarayya ta yi la'akari da haƙƙin mazauna kurkuku da kuma ganin cewa an ba su kariya ta huskar abin da ya danganci hana ita wannan annoba yaduwa. Wato a ta wannan huska dai na farko ya kamata an yi tanade-tanade na shiri na musamman akan abin da ya danganci lafiyar su domin tabbata idan aka ga damuwa wadda take da nasaba da ita wannan cuta ko annoba an dauki mataki na gaugawa saboda ka yi tanade-tanade da wannan huska. Amma abu mafi a'ala babban tanadi wanda gwamnatin tarayya ta yi ko kuma ta dibi la'akari da shi shugaban kasa ya ba da dama cewa dauki matakai na gaugawa na ganin cewa ainihin an yi maganin cinkoso na gidajen kaso ko gidajen kurkuku a cikin tarayyar Najeriya. Daga cikin gamammaki wadanda shugaban kasa ya bayar ta wannan huska shine na farko akwai committee da ake kira Prerogative of Mercy wanda ya ba shugaban kasa damar yin afuwa ga wadanda aka yanke mahukunci a gidajen kason Najeriya. Shugaban kasa ya ba da umarni cewa ya amince da cewa waɗannan da aka gabatar a cikin wannan committee cewa sun cancanci a yi la'akari da su ta huskar afuwa. Shugaban kasa ya ba da umarni na yin afuwa zuwa gare su. Wannan kenan. Bayan wannan shugaban kasa har yau ya yi aiki ya yi umarni ga ainihin kotunan tarayyar Najeriya da cewa ainihin su ɗauki mataki na ba da kyakkyawar kulawa ga shari'o'i waɗanda ke da buƙata da kulawa gaugawa domin ganin cewa an kawo cinkoson gidajen kurkuku. Shugabannin kotuna misali a waɗanda aka tsare su gidan kaso akila mutum ana zargin shi da laifin da bai wuce shekara 5 ba amma saboda shari'a ta ki ta kare ta kai shekara 10 yana gidan kurkuku ba kare shari'a ba da an yanke masa hukunci yanke karshen shari'a da abinda zai yi a gidan kurkuku ba zai wuce shekara 5 ba yau an waye gari yana shekara 6 ba kare shari'a ba. Shugaban kasa ya yi hankali akan cewa ayi a dauki matakan da ya kamata shugabanni na kotuna su yi tanade-tanade na ganin cewa ire-iren waɗannan an fidda su an yi musu afuwa akan tsari irin na shari'a.
Mun ma samu labarin cewa a cikin kurkuku akwai mata masu juna biyu masu shayarwa suna nan a cikin kurkuku da ƴaƴansu su kuma wani tanaji aka yi musu suma.
Har ila yau mata masu ciki da ainihin mata masu shayarwa waɗanda ainihin suka kasance gidan kaso waɗanda sun ɗauki lokaci ko kuma ainihin sun zauna fiye da lokacin da ya kamata su zauna da a ce an yanke musu hukunci suna cikin waɗanda shugaban ƙasa ya yi umarni cewa ainihin gwamnoni su diba da su da ainihin shugabannin ɓangarorin shari'a na jihohi su diba domin ganin da cewa an yi afuwa a kansu. Har ila yau bugu da ƙari akwai waɗanda ainihin sun kasance gidan kurkuku tsawon lokaci babu ma bayani na takardu na aiki waɗanda za su ba su damar zuwa kotu domin ba sharaɗin kai ka gabatar da kai a gaban kotu domin bin bahasin shari'ar ka sharaɗi ne na cewa ainihin kana an kawo ka da kyakkyawan takardu. To in baka da kowace takarda amma ka ka a kurkuku me za a yi a cikin wannan yanayi? To shi ma shugaban kasa ya yi umarni akan cewa a diba akan ire-iren waɗannan. Haka waɗanda suka daɗe gidajen kurkuku ka an yanke ma hukunci na shekara 5 ka yi shekara 3 amma ka nuna kyakkyawan halayya da nadama a lokacin da kake kurkuku kake wa'adi na gidan kurkuku shugaban kasa ce a diba an kuma yi ma ainihin controller general na ainihin hukumomin correctional service an yi mai umarnin cewa a dibi ire-iren waɗannan ainihin su ma a ba da recommendation domin a ba da shawara game da abin da ya danganci yafiya zuwa gare su domin su iya tafiya gidajensu.
To baya ga wannan akwai wani mataki kuma da aka ba da umarnin kila a duba waɗanda a cikin wannan yanayi da suke ma ba su da lafiya kuma suna nan a gargame a gidajen kurkukun nan
waɗannan har ila yau shugaban kasa yayi umarni na ainihin IDB na Kancho Kam da na ganin da cewa waɗanda yau suka cancanta ko kila ainihin mutum ne wanda aka ce yana da kansa kuma rayuwar shi tana cikin hadarin salwanta ko kuma ire-iren su rashin lafiya wanda yake yayi muni yana iya jayo hadari ga rayuwa su ma suna daga cikin waɗanda shugaban kasa ya umarnin cewa a jiba so a halin da ake ciki dai gaskiya al'amari shine shugaban kasa yayi umarni kan abin da dangaci masalolin kurkuku mazauna kurkuku na ganin da cewa an waiwaye su ta huskar adalci an waiwaye su ta huskar jinkai an waiwaye su ta huskar afuwa domin ganin da cewa an jayo kawo saukin cinkoso har ila yau akwai wasu gidajen kurkuku wadanda zaka iske cewa an gina su kila saboda su dauke mutum 1,500 amma kila bai wuce mutum 500 a wadannan kurkukun ba ga wasu kuma an gina su saboda bukatar mutum 1,000 amma ya zama suna dauke da mutum 1,500 ko hiye to shi ma shugaban kasa ya umarni ga hukumar kurkuku na cewa ainihin su dibiyu ainihin dauko wasu daga gidajen kaso waɗanda banda suka aka samu cinkoso wato transfer din su zuwa wurare inda babu yawan cinkoso a cikin sharuɗa na kokarin kawo sauki game da abin da ya danganci inda ita annoba
Al'umman da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya sun fara kokawa a game da halin matsin da suka tsinci kansu ciki sanadiyar matakin rufe iyakokin kasashen biyu wanda ke matsayin wani bangare na matakan dakile yaduwar cutar corona da ne dai abin ya fara shafar sha'anin kasuwanci wakilin sashen Hausa a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako yayi kuma na karin bayani a wannan rahoto
jama'a na kokawa a waɗannan wuraren game da rashin samun damar kutsawa da dawowa a kowane lokaci kamar yanda suka saba a can baya da ake zaune ba tare da wannan allubar ta cutar game duniya ta coronavirus ba
sunana Kwacha na ganin wanda an kai sani da question Iranda gaskiya kasuwanci yana tangarda kware yana cikin tangarda siyasa mu wata don duke bodan Najeriya loka watannin baya da suka wuce gaskiya mu nan wannan mun jijjiga musamman balima waɗanda a can kure kuma sai aka to aka ƙara ruhe wannan sanadiyar ga matsala da ta faru ga duniya kuma sai kasuwancin ya ƙara yi kasa kullun abin yana yi kasa kuma gashi ga yadda yake waɗansu ma kana ganin kayan su sai sun zo ne saya ta wasu su samu hodar da su ci waɗansu kuma tuna da abin amma har yau dai hannu na har akai ga kamfani kayan babu ciniki saboda waɗanga na kasa masu dan buga buga su samu na to su te su sayi su ko su sayi ga manya su te su kaima kamfani ba su da kuɗi balantana su to su sayi ko mu da adda sana'a dan yun kaya wadda adda saukin ci ga talaka kana ganin ga su nan gare mu abu ya yawa amma shina lalaca
su ma ɗan Najeriya da ke zaune a garuruwan Ilola local government da gada local government dukkan su a cikin jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke kan iyaka da waɗansu garuruwa na jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya din sun yana mini irin yanda suka samu kawunan su a cikin wannan lamarin
sunana Nasir Umar Illela wasu kuma suna kira na Maxwell bisa hakikanin gaskiya mu ɗan kasuwa abin da ya mana dadi ba da mun ga abubuwan sun dan fara kaya hankali abubuwa suna dan rarragewa matsaloli suna dan rarragowa to sakamakon kuma likiyar da Niger ta koma yi sai kuma aka sake samun matsaloli saboda abokan hulɗa sun rage shigowa to shi a matsalolin da muka samu cikin waɗanga harkoki namu na kasuwa danga abubuwa yanzu sun yi check babu abin da ka taya tunda dama kasuwancin mu na ƙasa da ƙasa na muka yi gaskiya kaya sun tsorara musamman saifa rashin ba su shigowa saifa ta tada ta kai wurin 650 kaga kaya dole su ƙara hawa duk kayan da muke samuwa daga Niger sun ƙara hawa
sunana Anas mai magani wa kwandan mahoro to rayuwar bodan nan da amfani wajen wasu gaskiya babu amfani kaga rayuwar bodan nan tana ne wani zai samu hanyar ci abincinsa in gudan nan tana bude wani zai samu hanyar ci abincinsa amma kuma yanzu sai gudan ya kasance abin da komai baya gudana kasuwanci sai a hankali
Abdullahi Najeriya gaba isa hakikani kunna da mu da ku ni ke boda ta Najeriya mun san uwa ɗaya uba ɗaya babu daɗi saboda rashin daɗi ne kasuwa ta riga dai ta tsaya tsaf amma dai wanga sati yayin da mutum ka gane kasuwa ta tsaya tsaf
su dubo tun daga Lela su zo nan gada nan kasuwa gada kasuwa kamar ba kasuwa take ba don ga bisashe nan da komi da komi saboda tare wanda an kai an zan hore tare nan so kuta kuma ladina su shigowa
Abdullahi mai akuya samarin maraki Allah mu dai ba mu ji dadi ba Allah Allah dan kasance ga duya kwanta wallahi
madannan wuraren da ke kan iyakokin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya na ci gaba da ganin wannan allobar ta ga duniya ta coronavirus kamar dukan jama'ar duniya da fatan ta yayi daga doron kasa baki daya domin kowa ya koma akan harkokinsa na yau da kullum kamar can baya Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Madalla kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Kawar da sana'ar bara daga sahun al'umma na ɗaya daga cikin kudurorin da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ke fatan cimma a kasashe masu tasowa ta hanyar ganar da jama'a mahimmancin sana'a ko aikin yi ko da kuwa abinda ake samun bai taka kara ya karya ba abinda shirin zai mai da hankali a kansa kenan a yau kamar yadda za a ji a tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da Alhaji Yahaya wani tsohon tela tsohon manomi wanda ke kasuwanci a yau a tsakanin Duwala da wasu kasashe makwabta
shi abun a zuciya yake zan tashi tun daga Kusuri har zuwa Duwala kwana biyu dare da rana zaka tafi a hanya wallahi zan tashi daga Kusuri har zuwa Kano har Lagos wasu in suka gani ma suna mamakin cewar wannan garin da yake kuma dan kasuwa kaza kaza suna mamaki to ya kamata a ce mutun ya zamanto yana da wadatan zuci ina kira ga duk mutanen da suke da irin wannan matsalolin ya kamata a ce su nemi na kansu saboda yau in aka ce ne wani ne zai baka to gaskiya kana tare da wulakanci kai kana nan a ƙasa ne kawai babu irin sana'an da mutum ba zai iya yi ba in ba ka da kafa akwai sana'o'in hannu zaka iya zauna kai aikin takalmi ne ko na dinkin ne ma akwai harkan da zaka yi shi da hannu in ba ka da hannu ne ma akwai harkan da zaka yi shi da kafa kai akwai ma wani abin da zaka sa wani yayi maka mutane sun dauka cewar na kasa wai kawai shikenan kai taka ta kare in Allah bai yi ka yanda mai lafiya ba kamar muta sauran jama'a kai kaman kawai shikenan kai Allah ya yi ka a baya ne abinda zan kira mutane cewar in dai suna nan mutun da ran shi ba mutuwa yayi ba to na kasa wannan ba wai mutuwa bane ba saboda yanda Allah ya ga dama yayi ka haka kowa kuma ba wanda yafi karfin haka ba wanda zai wuce hakan saboda mun gansu da yawa wanda su da suna da lafiyan su karshen rayuwan kuma sun zama wani abu in ka gansu yayi maka gode ma Allah kai abinda zan kira su dage su nemi na kansu bara ba sana'a bace saboda duk wanda zai kasance cewa zaka yi roƙo ne a baka kana tare da matsala kuma gaskiya kullun kana nan a kaskance mutane ma za su ƙika ko kuma kaga mutane suna yamanka
to haja ne zaka faɗa wani jan haka zaka yi kuma gwamnati wajen taimakawa na katasun irin ku
a nan Kamaru naga wa'ansu kam gaskiya suna kokarin taimakawa ma masu matsala irin wannan to da sauran kasashe mu na Afirka da yawa naga akwai masu taimaka amma muna fuskantar matsaloli da dama saboda tsangwama ko su abubuwa ta fannin gwamnati musamman a Kamaru akwai masu na kasa da yawa wanda gaskiya ba su da gata a Kamaru saboda wala gwamnati wala jama'an gari ba su dauke su a matsayin mutane ba ya kamata a ce gwamnati ta tausaya dukan mu yan kasa ne muna da haƙƙi kuma yanda kowa yake da haƙƙi musamman aka ga mutum yana da hazaƙa wajen kasuwa ko karatu ko sana'a yana da kyau a tallafa mashi kuma yana da kyau a kullo da wasu kungiyoyi buɗe wata gidauniya wanda ya kasance cewa a rinka tallafa ma masu irin wannan halin saboda ne a tsaftace gari ainihin abun da aka tattalin arzikin kasa saboda su ma yan kasa ne kuma suna nan suna barace barace nan wannan wulakanci ne a gare ni saboda me yasa nake wulakanci ne in kaje kasashen turai kasashen larabawa nan inda aka ci gaba ba za ka ga irin wannan kaskancin ba gaskiya sai amu anan in kaje wancan kasashen kuma suna da sofa ba wai ba su da su ba za ka gan su suna gurago za ka ga suna jan manyan motoci masu tsada za ka gan su ogoji ne ga sunan masu hali masu karfi sosai ka gane ba to me ya kawo kan saboda zuciyar su bata mutu ba amma mu zuciyar mu ta mutu kuma su gwamnatin su su yan gata ne a wajen gwamnati su masu wannan matsalolin a can kan su kan yan gata ne sun fi kowa ma gata a kasa to amma mu kasashen mu na Afirka wato ba za ta lafa mana ba su dauke mu a matsayin mutane ba kuma in zabe ya tashi za a dauke ka za a ce kai zabe saboda ana son kuriyanka amma kuma in an ga kai ma kana da naka bukatan ba za a tallafa maka ba to yana da kyau a ce gwamnati ta san cewa mu ma yanda kake da kuriya daya wannan ma kuriya daya gare shi kowa zabe zai yi yana da kyau a ce duk gudunmuwan da wani mai lafiya zai bada wanda bai da lafiya ma zai iya bada wannan gudunmuwa saboda abun ba aikin karfi bane kuma ba harkan gudu bane yawa
hajjia ya to menene fatan ka daga karshe a cikin wannan shi
ina fatan Allah ya azurta ni Allah ya hore mani da abin da zan taimaka mu wa'ansu kuma ina da buri zan kafa gidauniya insha Allah wanda zamu taimaka wa marasa karfi da marayu su ma zamu iya sa su ciki marayu da kuma matan da mazajen su suka mutu suka bar su duka harkan duka cikin matsala ake
to masu sauraro nan wannan tantaunawa ke kammala sai a wani makon zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Muhammad Awal Garba da bakon shirin na kasa Alhaji Yahaya Gurgu na kasar Kamaru muke ce da ku sai anjima
to yanzu lokaci ne da Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
da babban jaridan kasar Ghana The Daily Graphic da mu so sharhin jaridan na yau babban labarin ta ko shine mun yi farin ciki matuƙa shugaba Akufo-Addo ne ke fadawa ma'aikatar kiwon lafiya haka jaridar ta ce shugaba Nanaru Danko Akufo-Addo a madadin kasar gabaki daya ya isar da godiya ga duk ma'aikatan kasar gabaki daya da ci gaba da sadaukar da kansu da suke ciki dangane da yaki da cutar coronavirus a wurin wani taro da shugabanni na ƙungiyar likitocin kasar Ghana ranar talata shugaban ya nuna cewa manufar wannan taro shine mu bari kusan irin gamsuwa da jin daɗi da mukai kasar baki daya dangane da irin aiki da kuke yi kuma muna himmanta ku a wannan matsayi da ku daɗa ƙara ƙaimi a aikin din da kuke yi idan ku jaridar Ghana ta yi musu wannan labarin taro aito za a faɗaɗa haramcin fita na makonni biyu ko kuma a'a kasar Ghana a takamaiya yayin da take fira sakamakon mutum 19270 da aka gano sun yi hurɗa da waɗanda suka kamu da cutar jaridar da ke gwamnati mai yiwuwa ta faɗaɗa wa'adin haramcin fita da ɗan makonni biyu gaba da ko kuma ta gabatar da wasu sabbin matakai dangane da yaƙi da cutar coronavirus wato COVID-19 a bisa la'akari da sakamakon kimanin mutum 19384 daga mutum 19276 waɗanda aka gano ta kin sawun waɗanda suka yi hulɗa da su masu cutar ta coronavirus Bawumia ke jagoran tawagar da ke yaƙi da cutar COVID-19 jaridar Daily Guide kenan ta rawaito wannan kuma ga abin da take faɗi ministan labarai Kojo Open Okuruma ya bayyana cewa mataimakin shugaba Dr. Mahmud Bawumia ne ke shugabanta tawagar da ke yaƙi da cutar coronavirus a nan kasar Ghana ministan ya faɗi haka ne lokacin da ya sadu da ƴan jarida a nan akara ranar talata domin bayyana musu irin lamura da ke gudana a yaƙi da ake da yaɗuwar wannan cuta wato tawagar na yaƙan cutar ta COVID-19 sun haɗa da manya ko kuma ƙososhin shugabanni ne waɗanda ke yaƙi da wannan cuta mai yawa kuma suna saduwa ne da'iman karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasa domin nazarin cigaba da irin kalubale da ke akwai Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Da haka kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sule Mumuni Barma ke muku bankwana daga ofishin mu na birnin Yamai ku huta lafiya